daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 dake Yamai. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sore Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3:30 kenan ne ma a nan Washington DC. A cikin shirin namu yanzu muna tafa da shirin tsintsiya madaurin kide wanda Jummai Ali za ta gabatar. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin sa na jawabai daga dattawa. Baya ga haka kuwa a shirinmu na wasanni za ku ji cewa
zakaran kwallon kafa na duniya Cristiano Ronaldo ya bukaci kungiyar sa ta Real Madrid da ta sanya sunan sa a jerin ƴan wasanta dake shirin kaura daga kungiyar.
Za ku ji mai zafi amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Ma'asare assalamu alaikum. Cincirin nan jama'a ne a babban birnin kasar Liberia wato Monrovia suke ta bukuwan jin dadin nasarar da zaben shugaban kasar Liberia George Weah ya samu. Shi da mataimakiyarsa Jewel Howard Telo biyo bayan zaben ranar 26 ga watan da aka yi a kasar a sakamakon da aka hukumar zaben kasar ta fitar. Jam'iyyar George Weah ta Coalition for Democratic Change ta samu kuri'u kashi 61.5 yayin da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai na jam'iyyar Unity Party ta samu kashi 38.5. Shi dai Weah dan shekaru 51 ne, tsohon dan wasan kwallo ne da yayi suna a wasan kwallon kafa kuma ya shiga harkokin siyasar kasar bayan yayi murabus daga buga wasan kwallon kafan a cikin shekarar 2002 ya zama sanata a kasar tasu. A cikin watan gobe ne wato na sabon shekara zai kama ragaman mulkin kasar. Wannan ne dai karo na farko tun bayan shekaru 70 da kasar ta Liberia za ta yi musayar gwamnati daga farar hula zababbiya zuwa wata irin ta, yayin da zababbiyar shugaba mace ta farko a Africa Ellen Johnson Sirleaf wadda ta yi wa'adi biyu na mulkin kasar za ta sauka daga kan karagan mulki. Tarihin mulki kasar ce bayan da ta fito daga yakin basasa kana kuma daga bisani ta zo ta yi fama da cutar Ebola mai kisa kaf daya. Kasar Pakistan ta ce yanzu haka ta yi kashi 92 na kammala ginin katangar da ke iyaka da ita da kasar Afghanistan. Ta ce suna fata ta kammala wannan aikin cikin wannan shekara mai kamawa na shekarar 2018. Ana sa ran idan an kammala wannan aikin ya kawo ƙarshen cece-kucen da ake yi game da tsallakowar ƴan ta'adda. Tun a farkon wannan shekarar ce dai aka fara wannan aiki. Yanzu haka dai an kammala akalla wurin da ake da tsawon kilomita 150 musamman wuraren da ake cewa nan ne ragar da ƴan ta'adda suke fara amfani da shi. Shingen wanda aka gina shi da waya mai tsawon inci 9 yana da tazarar fadin kafa 6. Mahukuntan kasar suka ce za a kashe kuɗi da ya kai har dala miliyan 550. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya soki lamirin gwamnatin kasar Iran yau Asabar biyo bayan zanga-zangan da ya barke kasar tsakanin magoya bayan gwamnati da ma masu kyamarta. Magoya bayan gwamnatin kasar sun hau tituna a babban birnin kasar wato Tehran, yayin da zanga-zangan nuna kin jinin gwamnati ya shiga rana ta uku kuma ya bazu wasu birane a cikin kasar. A cikin kalamansa da ya amfani da su a taron Majalisar Dinkin Duniya, shugaba Trump ya yi wa gwamnatin Iran su'ul a shafinsa na Twitter, yana cewa gwamnatin kasar ta jima tana take hakkin ƴan kasar. Ya ci gaba da cewa daukacin mutanen duniya sun san cewa mutanen kasar suna matukar buƙatar canji, amma banda soyoyi da shugabanninsu su ne kawai jama'ar kasar ke tsoro. Ya ce sai dai gwamnatin da take tursasawa jama'a ba kasafai take ɗorewa ba. Kuma rana tana zuwa, ranar da ƴan ƙasar ta Iran za su fuskanci abin da yake shine zabi a gare su. Sai dai yayin da ake gudanar da wannan zanga-zangan, gwamnatin ƙasar ta Iran ta fitar da wata sanarwar gargaɗi yau Asabar na hana taro ba bisa ka'ida ba. Ministan cikin gida Abdulrahman Rahamni Fazli ya gargaɗi masu zanga-zangan na musamman masu nuna adawa da gwamnati cewa da duk wanda ya ji sanarwa da gwamnatin ta fitar da su kaurace wannan zanga-zanga domin ko za su jawo wa kansu matsala ne da ma sauran ƴan ƙasa. Ga bisa al'adar ma'aikatan shari'a Amurka, kowane sakataren shari'a yana barin tarihin shugabancin da yi wa wannan ma'aikatar. Wannan ne yasa sakataren shari'a kuma babban attorney na kasar wanda shine na 84 wanda aka nada cikin watan Fabrairu shekara mai karewa ya himmatu wajen gina wato ganin yayi wa ma'aikatan garan Bawul tsohon sanata wanda yake babban sakataren shari'a Jeff Session ya kuduri aniyar soke kariyar da ake baiwa waɗanda aka sauya wa siffar halittar su daga mata zuwa maza ko kuma daga maza zuwa mata hawa kuma Session ya sauya abubuwa da dama waɗanda suka gaba na shugabannin da suka wato sakatarin shari'a da suka gabace shi kamar Loretta Lynch da Eric Holder wanda da suka samar kuma waɗannan duka zaben shugaba Barack Obama ne sai dai sauyin waɗannan manufofi ya kawo suka domin ko yayin da magoya bayan sa ke cewa wannan sauyin ya zai zo da zai mayar da martabar doka da oda su ko masu sukan cewa suke wannan zai dawo kawo take hakkin bil'adama ne da tauye yancin jama'a
Ladan Ibrahim Ayawake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga Jummai Ali da shirin tsintsiya
tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin yau za mu fara tuna baya da tsokacin da wasu mata suka yi wa wakilin sashen Hausa Madina Dauda bayan da suka saurari wannan fili na tsintsiya madaurin ki daya filin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki
assalamu alaikum sunana Aisha Ismail Jibrin Antidada na tare da GNI Greater North Initiative Forum a tsintsiya madaurin ki daya wannan tsintsiya ba za ta hadu ba mu dauru daya sai iyaye sun duba yanayin tafiya mu iyayen mu sun samu makaranta iyayen mu musulmai ne sun samu makaranta makarantan boko inda muke haduwa da musulmi da krista da wanda bashi da addini ma duk mun zama muna tare amma yau san mu din yau zamanin mu ne yazo sai kowa yana ware dan shi musulmi ya dauki dan shi ya kai makarantan musulunci kristan ya dauki dan shi ya kai makarantan kristan kuma muna tunanin cewa nan gaba yaran nan su zo su hadu a duniyan nan guda daya su yi mu'amala tare ina ga iyaye suna kuskure ya kamata a zauna a duba gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tafiya domin tun yaran nan suna kanana an riga an girmar da su da kiyayyen juna ta yaya za su girma a ce su so junan su ina ga ya kamata gwamnati ta zauna ta dauki wannan abu da karfi kuma a duba yanayin tafiyan kar mu bar gurbatacciyar al'umma a baya ya kamata a duba yanayin tafiyan inda iyayen mu sun tada mu yanda muke tada yayan mu da me zai faru a yanda muka tashi ma yau boko haram ya fita tsakanin mu yau fitintunu sun fita na addini Jos ana yi Adamawa na yi Kano Kaduna na yi ko ina na yi mu fa mun tashi ne tare muka tashi to waɗannan kuma da muka raba su tun suna kanana me muke tsammani za su tashi a ciki muna kokarin mu kyautatawa yayan mu amma a lokaci guda kuma muna sa su cikin yanayi mafi wahala na rayuwa mu duba akwai yara fiye da miliyan 2 wanda boko haram ta raba su yaran nan sun tashi kanana ne basu san inda suke ba basu san cin su ba basu san shan su ba to yanzu idan muka bar wannan yara suka tashi a yanda suke a haka din menene suka sun tashi cikin bakin ciki ne na rayuwa sannan kuma already masu su riga sun tashi ma a rabe ne to ta yaya za su karbi sauran mutane a rayuwa kuma muna tunanin mu arewa in particular muna tunanin mu muna da adalci muna iya mulki to dan da ka tayar da shi bai iya karban wani dan uwan shi bai san darajar wani addini ba sai addinin shi kadai ta yaya zai yi mulki akan wani addini ko wani addini ka ba ma yaro ko musulunci ne ko christianity ne ka ba wa yaro ya zamana cewa ya san darajar wani addini amma wannan tarbiya da yanzu mu iyaye muke ba wa yayan mu ya kamata gwamnati da iyaye da shugabanni a sa ido a duba sosai domin yaran mu za su tashi da wahala matsanancin wahala idan har ba mu duba mun sake wannan tunanin da muke yi akan su ba nagode
sunana Christy dan Fulani Sonkur ni community leader ce
daga wace jiha kika fito
daga Plateau State na Nigeria sun siya madaurin ki daya shine tare Allah yayi mu ya halice mu tun daga farko a duniyan nan mun zo mun samu kanmu a wuri daya bai kamata kuma mu raba juna ba mu raba kanmu ba bai kamata kuma mu raba kasan da Allah ya tsara mu a ciki ba ya kamata mu yi zama tare akan haka yasa ina ma mata iyaye mata shawara dan Allah na roke ku kuma yayan ku gargadi ku gaya ma mazan ku kuma dan Allah ƴaƴan nan duk inda suka samu kansu daya muke da musulmi da krista da mara addini duk Allah ne yayi mu kuma hanya daya zamu tafi ran da an ce baka nan shikenan ya kare amma wanne gurbi zamu aje ma ƴaƴan mu gobe dan mu mata ba mu fita mun gaya ma ƴaƴan mu ko mazan mu gaskiya ba mazan mu kuma masu hira da juna ya kamata mazan mu su hada kai da juna mu zama daya a nan arewa da kuma Najeriya duka mu dinga gaya ma juna gaskiya mu mata mu ne buhun gaskiya mu ne kuma ya kamata mu gaya ma mazan mu da ƴaƴan mu gaskiya in ba mu ma gaya musu gaskiya ba kun san zuciya ba kashi kuma duk wani abin da ya faru dole za a yi kalamu amma hakuri kowa zai yi da juna dole ne a yi hakuri da juna a zauna tare jinin nan fa da muna zubarwa Allah yana gani yana fishi da mu duka kar mu yadda fushin Allah ya soko akan mu a arewa da kuma duka Najeriya duka
haka ne zamu kuma tuna baya da wata tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya taba yi da
sunana Halliru Abdullahi Maraya ni ne ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan kungiya ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya wato Global Peace Foundation a nan arewacin Najeriya
sunana Reverend Joseph John Hayab ɗaya daga cikin shugabanni masu gudanarwa na wannan kungiya wato gidauniyar zaman lafiya ta duniya Global Peace Foundation ta bangaren arewacin Najeriya
sunana Najib Mustafa Bawa Tsafe kuma shugaban kungiyar majalisar nasiha a ta masu kiran waya da ke nan jihar Kaduna
to kamar inda masu taro suka saba sani wannan shiri yana da manufa ne ta kokarin ganin an nemo yadda za a toshe dukkan wata baraka da ke kawo tashi-tashin hankula da rashin fahimta tsakanin kabilu da addinai musamman ma dai tsakanin al'umma da farko algawta mallam Sheikh Halluru Maraya zamu so mu ji menene wannan kungiya ta ku take yi ne wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutanen da suke da mabambanta addinai da kabilu a irin hakurin da kuke
wato babban abin da wannan kungiya ta mu take yi akan wannan harka ta zaman lafiya shine samun mutane a garuruwan su domin mu lura cewa a baya in tashin-tashina ta faru to sai kaga an kira mutane zuwa birane an tattauna da su akan harkar zaman lafiya sai zamana ainihin masu kawo rashin zaman lafiyan ma basu san an yi taron ba ballantana ma a ce an gayyace su sannan kuma abu na biyu mun lura cewa ba a yin taron zaman lafiya din a bayan misali zaka ga cewa sai rashin zaman lafiya ya faru to wannan karin shi yasa muka fara wani tsari na gwaji a nan jihar Kaduna a halin yanzu mun ziyarci al'ummomi da yawa sannan a kwanan nan shekaran jiye kenan mun je masarautar Chawai to wannan idan muka je mukan sa a tara mana mata a tara mana matasa a tara mana shugabannin addinin Krista shugabannin addinin Musulunci sannan da kuma su iyayen ƙasa sannan da jami'an tsaro sai mu nuna musu cewa fa dukkan mu mu mutane Allah ne ya halice mu kuma ta iyaye guda daya wato iyaye guda daya abinda nake nufi mace da namiji shine muna ga musu cewa mu so wa juna abinda muke so wa kanmu sannan mu kiwa ƴan uwan mu abinda mu ma ba mu so ya same mu to wannan shine gurgurdan abin da muka fara na ganin cewa mun farfado da ita wannan harka ta zaman lafiya kuma mun yi kan da karki akan cewa kar jama'a su rika kashe juna suna lalata dukiyoyin juna saboda wani sabani
bari in je wurin Reverend Joseph Hayab don jin wata wani irin nisa kuka yi wajen saduwa da mutanen nan da shi sheke magana
kamar yadda mallam ya bayyana da zan mun riga mun je wurare da yawa mun sadu da matasa mun sadu da fasoshi da limamai mun sadu da iyayen kasa da kuma jama'a daban-daban kokarinmu shine mu ja hankulan jama'a su gane muhimmancin da ke akwai na yafewa juna, muhimmancin da akwai na kyautata zamantakewar mu, muhimmancin da akwai na kada mu yadda a yi amfani da sunan kabilar mu ko addinin mu a cuce wani, domin idan mun taimake kanmu to mu da kanmu za mu ji dadi. Amma mun bari abubuwan nan suna faruwa, za mu shiga cikin tsoro. Tsoro kuma zai hana mu yin ayyukanmu da ya kamata. Tsoro zai hana mu noma, tsoro zai hana mu yin sana'a, sai mu shiga talauci. Kuma mutum fa ya shiga talauci a yunwa, to ka san da cewa an koma wata bala'i kenan. To duka wannan abubuwa su ne muke kokarin yi wajen wayar da kan wannan jama'a. To amma muna ci gaba da yi, domin aiki ne da mu riga mun yi, ne za mu yi. Kokarinmu shine mu gani idan Allah zai taimake mu nan gaba, a daina samun labari da ce an kashe wani, nan gaba a daina samun labari an kone gidan wani, nan gaba a daina samun labari an cuce wani, nan gaba idan Kirista ya ga musulmi ya ga ya ga dan uwan shi, musulmi ya ga Kirista ya ga ya ga dan uwan shi, yan arewa sun ga yan kudu su ga sun ga yan wansu, jama'a da dama su fara gan juna a matsayin yan uwan juna, to wannan sai canza irin labarin da ake fadi game da mu ya koma kuta kyakkyawan labari.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni, mai neman da wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni.
Abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa, sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
To yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne, saura minti 18. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku ƴan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
An kammala bukukuwan Kirsimeti na bana a Najeriya lami lafiya, kamar yadda hakan ya kasance a shekaru biyu baya a jere. Duk da haka rundunar ƴan sanda ta damƙe wasu ɓarayin mutane da shanu su 30 a sassa daban-daban na jihar Kogi. Jami'an gwamnatin Najeriya da suka haɗa da minista Hadi Sirika na bayanin kwangilar gyara tagwayen hanyar Abuja Kaduna Kano.
Ba wai za su yi gyara bane na kuskure ba, ga a'a za su fara ijine baki ɗaya su sake yin sabuwa gar.
Gwamnatin jihar Zamfara ta maida martani ga sanata Kabiru Marafa da ya ce gwamna Abdulaziz Yari ba ma ɗan jihar Zamfara bane, bisa takaddamar tantance kwamishinan zaɓe Amar Mahmud da ita Zamfara tace ba dan jihar ta bane. Sani gwamna shine jami'in labarun APC a Zamfara.
Yana kokarin cika shekara 8 yana mulkin jihar Zamfara. Wani ya bude baki ya ce ba dan jihar Zamfara bane. Lokaci zai gwamna zai nuna mai cewa shi dan jihar Zamfara ne in Allah ya yarda.
Ana ci gaba da jaje bisa hatsarin babura da dan shugaba Buhari wato Yusuf ya samu da hakan yake ga samun kareya a kafa da buguwa aka. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja.
Haka dai. To yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan Arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan Arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani daga Kaduna, wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara, da Rabaran Numau Sani daga Nijar, wanda za mu sake sauraron jawabinsa. Ga Sheikh Almadani.
To, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad. Abinda nake so in faɗa, duk kasar da ba ta da tsari babu shakka rushewa ce ke gabanta. Haka duk kasar da 80 cikinta ba san kimar manyan ciki ba, su kuma manyan ciki ba san amara da Allah ya dora musu ba na tarbiyyar wa'annan 80, to ƙarshe ga baki ɗaya rushewa suke yi. Wannan shine a taƙaice abinda nake so in jawo hankalin ƴan uwana. Mu yi haƙuri, mu daure, mu miƙa wuya zuwa ga Allah, mu tabbatar nasara tana bibiyar mu ne, amma idan mun dage mun nemo ta ba a samun cin nasara da mafarki, ba a samun cin nasara a zaune, ba a samun cin nasara da tsammani ko tunani, duka ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa da sunnonin sa a bayan ƙasa ƙarƙashin sharhin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana. Muna da wuraren noma, muna da komai da komai Ubangiji ya bamu, kai har ma zan iya cewa Al-Qur'ani ya ce mana walaqad ataakum min kulli ma sa'altum. Duk abin da muke nema a wajen Allah, wallahi billahi babu ɗayan da bai bamu a Najeriya. Duk abin da muke so Ubangiji mu ya bamu. Yanzu ya rage mana ne kawai, ya zamu danne mu yanka, ba ambaci Allah suwa za su yi mana gashi, wa zai raba mana kun mu samu ci. Akwai wani bagire guda ɗaya nan so mai muhimmanci in tattauna da ku akan sa. shine alakar da ke tsakanin makiyaya watan ba Fulani kadai ba idan muka ce makiyaya kowa na cike domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne akwai Larabawa masu kiwon rakumi sunan su makiyaya akwai Fulani masu kiwon shanu akan ce musu makiyaya akwai waɗanda ba can ba ba nan ba da yanzu kiwon shanu ya tashi da kan Fulani ya koma na masu dukiya saboda haka alakar su da manoma takan tabarbare sau da yawa a ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da takai da tawakkali ga Ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma a sakamakon haka in uwa bayin Allah wancan hadisin da ke baya da nayi magana akan sa nake cewa manzon tsira ya ce sallallahu alaihi wasallama ka taimaka wa ainihin dan uwanka watan ka taimake shi shi aka zalunta ko shi ya zalunci zai iya zama a wannan bagire ɗan uwa mu kalli shekaru 40 baya mu kalli shekaru sama da 40 baya a duk inda ka sani a kowanne bagire a arewacin Najeriya akwai ɗan uwa masu rayuwa akwai bayin Allah masu rayuwa ta hanya mafi kyakkyawa akwai Fulanin nan idan su ake magana akai makiyaya akwai manoman nan idan su ake magana makiyaya akwai burtalolin su akwai filin da ake ware musu musamman su kai kiwon dabbobin su makiwaci zai iya tashi daga nan kasar arewa ita fa har ina kudu ko gabacin Najeriya ya je kiwon salami lafiya mu bayyada ba ko da mai gona baya nan ya shiga yayi mishi barna domin ya san Allah yana kallon sa sannan kuma har iyo a lokacin nan dabbobin sun fi albarka sannan har iyo a lokacin nan naman ya fi dadi sannan har iyo a lokacin nan amana ta fi yawa zaka iska mai gona zai zo da kanshi ya ce wa makiyayi zo ka sa dabbobinka su cinye wannan karan dan ba ni da bukatar sa za ka ga mai kiwo shi da kanshi zai ce kai ga nono mun tabo maka zo ka sha wai duk a lokacin nan suwaye suke wannan sannan kuma suwaye suke gaba da junan su a yanzu wai wa'incan ba su suka haifi na yanzu bane to wace irin tarbiya suka ba su kaga ashe wata kila akwai wanda ya shigo ya hada mu rikici ko ya ziga mu
shi ma rabaran sani ya ce
ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci ko da ma musulmi ko kuma krista waɗanda suke sauraron mu kuma suna dama da zarfi na su sauraro mu kamar haka abinda zan iya kira ga ƴan uwa musulmi da kuma ƴan uwa krista mu kusanci juna domin wannan lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya wannan lokaci nisa da junan mu rishin sanin junan mu yana sa mu ne abubuwa da suke kawo tashin hankali wanda kuma naugani da ta ganewa a cikin ko waɗannan addinai ko kristanci ne ko musulunci ne babu ko a cikin alkurani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiran mu ga mai tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali don haka kiran mu ga ƴan uwa waɗanda suke ƴan uwan musulmi da krista mu kyautata zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu ci gaban ƙasa yana da kyau ƴan uwa na Najeriya musulmi ƴan uwa krista na Najeriya da ƴan uwa na Niger musulmi da ƴan uwa na Niger krista mu kyautata zaman lafiya na tabbata Allah yana kaunar Najeriya na tabbata Allah yana kaunar Niger kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya da ba nufin Allah bane Allah yana da izini da dama ya halitta yanki na musulmi kawai kadai Allah yana da izini yana da dama da zarafi ya halitta yanki na krista kadai idan zamu yi yaki wai wani ya isa yi mu Allah yaki ne koko shi Allah kasashe ne a cikin littafi mai tsarki na su yace hannun Allah ba kasashe bane da zai yi aiki dan haka idan zamu yi tunanin mu zamu je mu yi mu Allah yaki muna daukar Allah bai isa ba shi kasashe ne wannan ba tunani bane nagari mu yi tunanin zamu fanshi Allah ko zamu kare Allah ko zamu yi mu Allah yaki ko da kai krista ne ko da kai musulmi ne baka isa ba kai mu Allah yaki domin Allah ya isa kansa Allah shi cikakke ne ba rabi da rabi bane kuma duk abinda Allah ya fara yana cika shi dan haka mai tsammanin mu zamu yi mu Allah yaki saboda wannan dalili ko wancan dalili wannan kuntata mu Allah ne kuma wannan kamar me zan iya cewa wato kamar muna takaitar da Allah ne muna cewa Allah baka isa ba kai kaza Allah baka isa ba kai wannan Allah baka isa ba kai wancan dan haka dan Allah a saki tunani idan muka saki tunanin mu muka ce mu karfa zaman lafiya na tabbata duniya za ta je Afirka kuma duniya za ta je Niger da Najeriya domin ta nemi abin da take bukata saboda Allah ya bada shi a cikin kasashen nan nagode bari ubangiji kuma ya sa mu sauraron ku albarka ya kuma iya canza tunaninku da yake shi mai iko ne mai ikon masu iko kuma shi mai komi ne kuma mai kowa.
Wannan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya wanda yau ya leka Niger. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Tsaron kwallon kafa na duniya Cristiano Ronaldo ya buƙaci ƙungiyarsa ta Real Madrid da ta sanya sunansa a jerin ƴan wasanta da ke shirin ƙaura daga ƙungiyar a buɗewar kasuwar cefanen ƴan wasa a watan Janairu. Rahotanni sun tabbatar da cewa dangantaka ta ƙara cabewa tsakanin Ronaldo da shugaban hukumar gudanarwar ƙungiyar Florentino Castles, inda ta kai a yanzu ma ba sa magana da juna. To sai dai zakaran na ƙwallon duniya har sau biyar ya buƙaci ƙungiyar ta sa ta Real Madrid da ta saka farashin sayar da shi akan kuɗin da bai zarta euro miliyan 100 ba. Tsohon club ɗin Ronaldo, Manchester United ta Ingila da kuma PSG ta ƙasar Faransa sun shaidawa jami'an kasuwancin ɗan wasan cewa kofa a buɗe take gare shi domin ya koma wajensu. A wata rikitar kuma ƴan wasa da dama na ƙungiyar Arsenal ta Ingila sun bayyana gajiyawarsu da kasancewa tare da Alexis Sanchez a ƙungiyar, inda suka neme ta da ta sayar da shi. An daɗe ana zargin Sanchez da rarraba kan ƴan wasan Arsenal ɗin, cikin masu zargin har da tsohon shahararren ɗan wasan ƙungiyar Thierry Henry, wanda ya yi Allah wadda ya daga kausan suka a kan halayyar ta Sanchez ta raba kan ƙungiyar. Shi kansa Sanchez ya daɗe yana nuna gajiyawarsa da kasancewarsa a Arsenal, inda yanzu haka ake ta'allaka shi da komawa Manchester City a watan Janairu nan mai zuwa. A halin da ake ciki kuma ƙungiyar Arsenal ta soma zauracin ɗan wasan Masar da ke takale da ƙungiyar Leicester City Riyad Mahrez a zaman wanda suke fatan maye gurbin Sanchez da shi. Daga ƙarshe dai ƙungiyar Liverpool ce ta yi galaba a fafutukar sayan ɗan wasan baya na Southampton Virgil van Dijk. Ƙungiyoyi da dama ne suka yi zauracin ɗan wasan da suka hada da zakarun Ingila Chelsea da ma Manchester United, to amma Liverpool ce ta sami cimma matsayar sayan ɗan wasan akan kuɗi fam miliyan 75, kuma zai koma ƙungiyar ne da zarar an buɗe kasuwar cefanen ƴan wasa a ranar 1 ga watan Janairu. A sakamakon wasannin gasar Premier ta Ingila da aka fafata a yau Asabar, zakarun gasar wato Chelsea ta lallasa Stoke City da ci 5 da nema. Liverpool ta karbi bakuncin Leicester City ta kuma yi waiwayin baya ta doke ta da ci 2-1, yayin da Watford ta sha kashi a hannun Swansea da ci 2-1. Bournemouth ma ta doke Everton da ci 2-1, yayin da wasan Huddersfield da Burnley da kuma na Newcastle da Brighton da suka karkare a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma galadan ya dawo da labari a takeici.
Hukumomin shirin samar da abinci da hukumar inganta kiwon lafiya duka na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci a samar da damar da zai sa a kai ga mutanen ƙasar Yemen domin ba su kayayyakin jin kai wanda shine ƙarshen yakin da aka yi a ƙasar. Suka ce an yi tafiya mai nisa game da ganin ƙarshen wannan yaƙi da aka yi a Yemen. Suka ce faɗan na ƙasar Yemen ya haifar da mummunan halin wayo na Allah ga ayyukan jin kai da ya shiga a cikin ƙasar. Cincirin dan jama'a ne a babban birnin ƙasar Liberia wato Monrovia suke ta bukukuwan jin daɗin nasarar da zababben shugaban ƙasar na Liberia George Weah ya samu, shi da mataimakinsa Jewel Howard Taylor, biyo bayan zaben ranar 26 ga watan da aka yi a ƙasar.
Masu sauraro, wannan shine shirinmu na hudu na kuma ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya, amma idan Allah ya kama gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dake da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Kada a manta idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin nan bari mu taya iyalan barista Abdullahi Jalo mana ɗaurin auren Yesu Rahama da aka yi a da angonta Usman Kabiru Kamara da aka ɗaura kenan a jihar Gombe, da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da haɗa mana shirin baki ɗaya sakamai da kuka ji shi, sai injiniyarmu Malama Zainab Abdulrahman Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Birnin Washington DC.